أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidus sahaba wanda ke daura da sakatariyar katabu local government da ke cikin garin Azare jihar Bauchi. Majalisi da muke karatu daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Wannan majalisi shine na shida a wannan yammaci na Laraba 3 ga watan Rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda yayi daidai da 24 ga watan 12 na shekara ta 2025 miladiya. A majalisin da ya gabata mun kare karatu karkashin babul yaqini wat tawakkuli, babin da yake magana kan yaqini da kuma tawakkul. A yau insha Allahu ta'ala za mu shiga babi na 8, babul istiqama, babin da yazo yake magana akan al istiqama. In an ce al-istiqama, malamai sun yi ƙoƙarin fito da abin da ake nufi da al-istiqama. Suka ce abin da ake nufi da al-istiqama shine bawa ya tabbatu kan wannan shari'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi. Tabbatuwa kan shari'ar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ya umurci bawa, sannan kuma ya zama duk wani aiki da bawa zai aikata yana yin wannan aikin ne dan Allah, dan neman yadda Allah. Wannan fassara ce cikin fassarori da malamai suka yi wa kalmar al-istiqama. Suka ce an ce al-istiqama shine an yakbuta al-insanu ala shari'ati Allah ta'ala kama amara Allah ta'ala wa yataqaddamuhu al-ikhlas. In an ce al-istiqama bawa ya tabbatu kan shari'ar Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurce shi, kuma ya zamanto duk abin da zai aikata ikhlasi na gabansa, yana kan idansa, shi yake hangen abin da ke gurin Ubangiji. Wannan shine a cikin zuciyarsa sama da abin da ke gurin mutane, baya fatan samun karbuwa gurin mutane ko yabo ko burgewa ko jinjina, a yana nema ne daga gurin Ubangiji. Wannan shine abin da ake nufi da al-istiqama. Akwai fassara ta biyu wacce bata yi karo da ta farkon ba. Suka ce abin da ake nufi da istiqama shine ingancin imani, imanin bawa ya zamanto ingantacce. Ai mai alal yana cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani, farkon abin da yake wajibi akan baligi shine inganta imaninsa. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da istiqama shine inganta imanin bawa, bawa ya inganta imaninsa. Wannan na farko kenan. Na biyu suka ce ya bi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na fili da na koyi. Suka ce wannan shine ma'anar, wannan ita ce ma'anar istiqama. To idan mun kula da wannan ma'ana ta biyu, ai bata yi bamban da ta farko ba, tunda inganta imani da bin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan shine za a ce tabbatuwa kan addini. Saboda annabi da addinin nan ya zo da shi, ya zo da imani. Saboda haka mutum ya yi ƙoƙarin inganta imaninsa da bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan tabbatuwa ne kan addini, kuma aiwatar da umarnin Allah. Sannan kuma ciki dole a samu me, a samu ikhlasi, yin ni don Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi, an tambaye shi me ake nufi da istiqama. Yace abinda ake nufi da istiqama bawaye ta san ma'aikata duk abinda Allah ya umurce shi, sannan ya nisanci abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana shi. Kar ya bi nan ya shiga nan ya fita can, yana kewaye kewaye, a kai tsaye ya bi abinda Allah ya umurce shi, kuma ya nisanci abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana shi. Sayyidina Umar yace wannan shine istiqama. Kenan duka ƴan uwa, in mun tattara waɗannan fassarori da malamai suka yi wa istiqama, za mu fahimci abin da istiqama ke nufi shine tabbatuwa kan addinin musulunci da kuma kiyaye dokokin Allah tare da aikata umarninsa da barin haninsa. Sannan kuma ya zama duk aikin da bawa zai aikata ya zama yana neman yarda Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine abin da ake nufi da istiqama. Wannan shine sabon babi da za mu shiga a wannan yammaci. Bisa al'ada, mawallafin wannan littafi idan ya zo da sabon babi yana kawo ayoyi, sannan ya biyo baya da hadisi. Kenan duka babukan da ya kulla maganganu ne na Ubangiji subhanahu wata'ala da kuma manzansa. Dalilai ne na wahayi guda biyu, wahayin Al-Qur'ani da kuma wahayin hadisi. To bayan ya kulla wannan babi na babu istiqama, sai biyo baya da zubo ayoyi. Aya ta farko yace qala Allahu ta'ala fastaqim kama umirta. Wannan ayar tana cikin suratu Hud. Allah yace sai ka tsayu akan me, akan addini, addinin musulunci. Kama umirta, kamar yadda aka maka umarni. Kun ga anan gurin za mu fahimci fassarar da malamai suka yi wa istiqama. Fassara ta farko cewa, fassara ta biyu cewa bin umarnin Allah da kuma barin hannun Allah. To anan Allah ya ce annabi fastaqim kama umirta, yana umarni wa annabi cewar ka tsayu akan me, akan addinin musulunci. Kama umirta, kamar yadda aka umurce ka. Kenan yanzu mutum ya tsayu akan addinin musulunci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umurce shi, wannan shine ma'anar istiqama. Kenan wannan aya ta ƙara fito mana da ma'anar istiqama. Amma idan mun kula anan ɗan uwa, za mu ga mawa ake ma wannan umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa annabi ake ce ma fastaqim kama umirta, ka tsayu kamar yadda aka umurce ka. To nan za a ce tunda wa annabi ake yi wa umarni, ya takaita da annabi, me zai sa ba za a takaita shi da annabi? Tunda dai gashi mun ga wa annabi ake yi wa umarni, an ce masa fastaqim kama umirta, ka tsayu kamar yadda aka umarce ka. To me zai sa umarnin ba zai takaita da annabi ba, inda da shi Allah yake magana sallallahu alaihi wasallam? Kuma idan mun kula za mu ga annabi ai a tsaye yake kan addini. To nan tambayoyi ne guda biyu. tambaya ta farko tunda Allah anan wa annabi yayi wa umurni ya tsayu kenan banda sauran al'umma al'umma sa kenan sannan nabiyu annabi da mai a tsaye yake kan addini to mecece hikimar da ta sa ubangiji yake masa umurni ya tsayu na na'am wato malamai suna cewa al-ibra bi umumin lafzi la bi khususis sabab na'am
kuma
kamar ana
na'am
wato ya doge kenan na'am to na farko kamar yadda ka faɗi malamai suna cewa al-ibratu bi umumin laf a lokacin da lafazi yazo ana la'akari ne da gamammen lafazin baki ba abin da yake banta da lafazin a nan gurin lafazi da yazo yake umurni kan tsayuwa za a yi la'akari da shi a dunkulensa tunda yana umurni ne kan tsayuwa kan addini to za a yi la'akari da shi bisa ga umurnin da yake a dunkule ba tare da an yi la'akari ga da wa ake magana ba shine la bi khususis sabab za a yi la'akari da lafazin a dunkule ba tare da an yi dube zuwa ga da wa ake magana ba wannan na farko kenan sannan na biyu idan an yi umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama umurninsa umurni ne ga al'ummarsa ba a keɓe annabi da umurni matuƙar ba wai nassi ya keɓe shi da umurnin ba ko da shi aka yi wa umurnin ba za a ce ya keɓanta da shi ba sai in an ce shi kaɗansa ake nufi da wannan umurni misali Allah ya masa umurni sai bai nuna cewar shi kaɗai ya keɓe da umurnin ba to umurnin da aka masa umurni ne wa al'ummarsa mun gane amma idan aka masa umurni sai aka nuna ya keɓanta da shi to wannan bai shafi sauran al'ummarsa yanzu inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halatta wa annabi ‘ya’yan ‘yan uwansa ya halatta wa annabi ‘ya’yan baffaninsa ya halatta annabi ‘ya’yan kawunansa ba ‘yan uwansa ba afwan ‘ya’yan baffaninsa ‘ya’yan kawunansa da kuma mata muminai duk wacce yake so an halatta masa ya aura ko guda ɗari ne an halatta masa a ƙarshe shi Allah ya ce mi khalisatan laka min dunil mu'min wannan yake banta gare ka banda sauran mu'mini a ga nan gurin an keɓe annabi amma da Allah bai ce khalisatan laka ba da sai mu ce ya halatta kai ma ka auri goma kai ma halatta ka auri sha biyar to amma Allah a ƙarshe sai ya ce khalisatan laka ya keɓanta gare ka min dunil mu'minin banda sauran mu'minai to sai mu'minai kuma suka koma wa ayar da take cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a su gejin su kenan mata hudu annabi kuma an buɗa masa kofa ya auri wacce yake so wacce ya ga dama cikin ƴaƴan baffaninsa cikin ƴaƴan kawunansa cikin mata mu'minai duk wacce yake so ya aura kofa abu da take amma kuma khalisatan laka min dunil mu'min to anan gurin da Allah ya ce masa fastaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda aka maka umurni ba a ce khalisan laka ba wannan umurni kan cewa ka tsayu kan addini ba a ce annabi ya ke banta gare ka ba wannan ya nuna kenan umurni gare shi umurni ne gare mu mu al'ummarsa kenan wannan umurni da aka annabi sallallahu alaihi wasallama bai ke banta da shi kadai ba saboda ba a keɓe shi da umurnin ba ya shafi har sauran al'ummarsa umurni na keɓanta ga annabi idan dalili ya zo ya keɓe shi da wannan umurni idan babu dalili da ya zo ya keɓe shi umurni gare shi umurni ga sauran al'ummarsa to sai abu na biyu annabi ai a tsaye yake kan addini tunda sallar dare ai nafila ce ba farilla ba, amma annabi yana tsayuwa rabin dare, biyu bisa ukun dare, ba rana ɗaya ba ba biyu ba kullum, ƙafafunsa sai su kumbura sun tum saboda tsayuwa, sai ɗau awowi yana tsaye yana karatun sallah, matarsa tana ta tausaya masa, to annabi shi kuwa shi da amma gafarta masa ya kwanta mana ya huta, ta kasafa ta yanke saka, an gafarta masa duk abin ma da ya kafin ma ya amma gafarta masa, sannan shi ya san ma makomarsa shi ɗan aljanna ne, to ya kwanta mana ya huta mana, yanzu ni ne ko kai ai sai mu yi ta hutawan mu kawai, ko mun samu gara basa, amma annabi bai ga ta hutu ba. Ya tsaya, ya tsaya, ya tsaya, waɗanda ba su san ma menene makomansu ba suna ta bacci, amma shi sai ya tsaya rabin dare biyu bisa ukun dare, to over three na dare, ƙafafunsa su kumbura sun tun, kaga annabi a tsaye yake kan addini, to me yasa kuma duk da yana tsayin a nan Allah ke ƙara masa umurni cewa ya tsaya kamar yadda aka umurce shi, to kamar da yadda ka faɗi. Ƙara ƙarfafa shi ne da ƙara tabbatar da shi bisa kan abin da yake, kamar yadda kake tsaye kan addini ka ci gaba da tsayuwa, ƙara jaddada masa ne, ka samu yaro yaron kirki ka ce kamar yadda ka zama yaron kirki ka ci gaba da zama yaron kirki, ka doge kan haka, kaga ba wai dan ya zama yaron banza bane kake masa nasiha, a'a kana ƙara jaddada masa, to kamar haka ne inji malamai a nan, ana ƙara jaddada wa annabi kamar yadda yake tsaye a addini ya doge ya ci gaba da tabbatuwa akan haka, ƙara ƙarfafa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ake yi, ba wai dan ba a tsaye yake akan addini ba, a yana tsaye kan addini kuma ake ƙara tabbatar da shi, ake ƙara ƙarfafa masa akan ya tsayu akan addini. To shine Ibnu Kathir ƙarƙashin wannan ayar yace Allah madaukakin sarki yana umurtar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma bayinsa muminai akan tabbatuwa kan addini da kuma dawwamuwa kan addini, wannan yana daga cikin mafi girman abin da ke taimakawa muminai kan su yi galaba akan abokan gabansu. Duk lokacin da kaga makiya sun samu lakon musulmi, to musulmi sun sake addinin musulunci, amma matukar musulmi sun yi riko da addinin musulunci, wallahi ba yanda makiyansu suka iya da su, wai abinda Bahaushe yake cewa ya gara ta iya da dutse sai lasa sai dai ta bata yawun bakinta. To haka mumini inda zai yi riko da addini, to kafiri ba yadda ya iya da shi sai dai ta wahalar banza. To a duk lokacin da kaga musulmi suna ɗanɗana kuɗarsu hannun makiya, to sun sake addinin musulunci, amma matuƙar sun yi riko da wannan addini na musulunci, to Allah zai zamanto mai ba su kariya, mai kange su daga cutarwa na makiya. Kenan wannan yake nuna ‘yan uwa, a yau da musulmi suke shiga halin niyyarsu ba su yi riko da wannan addini na musulunci yanda ya kamata, domin da sun yi riko da shi yadda ya kamata ba yadda makiyansu suka iya da su. Kuma muna da misalai a baya, in mun waiwaya mun kalli tarihi, makiya annabi ai ba yadda suka iya da annabi, da ƙarshe ma annabi ya yi galaba kansu, ba sun fidda annabi ba daga Makka, suka hana shi zama a cikin garin da aka haife shi, garin da bai san wani gari ba sai shi, a nan ya taso, a nan ya girma, a nan ya yi aure, a nan ya haifi ‘ya’yansa, saboda wannan addini suka fidda shi, amma daga ƙarshe al’amarin ya juya, da ƙarshe annabi ya zo ya fidda su a Makka, ya ƙwaci garin Makka a hannunsu, ya yi galaba a kansu, sai suka dawo kuma suna ba shi baki suna neman alfarmarsa. Aka wayi gari duk wasu gumaka da ke cikin ɗakin Ka’aba da kewaye, annabi ya gusar da su, saboda me? Saboda annabi ya samu galaba a kansu, ya ci nasara a kansu, sai zama duk yankin Larabawa kafin annabi ya koma ga Allah sun shiga ƙarƙashin ikonsa. Lokacin da kalifofinsa guda hudu suka zo, Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu, kafin ka ce meye wannan, sun ma tsallake yankin Larabawa sun fita waje, suka je suka mamaye yankin Rumawa, suka mamaye yankin Farisawa. To shi yasa Orientalists, wanda ake kiransu Mustashriqun, kafurai ne amma sun yi karatun addinin Musulunci, sun karanta Alkur'ani, sun karanta Hadisi, sun karanta tarihin Musulunci, sai suka yi rubuce-rubuce a addini. To galibi in sun tashi basa adalci, in sun tashi rubuce-rubucensu. Da suka tashi fassara dalilin da ya sa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka fita da Annabi daga yankinsu, yankin Larabawa, suka je yankin da ba nasu ba, kaman a ce yankin Rumawa, yankin Sham kenan, da yankin Farisawa, wajejen su Iraq. Wai dalilin da ya sa suka fita yunwa ce, tunda ai Annabi wani lokaci in kaga cikinsa kamar zai haɗe da gadon baya, sannan wani lokaci Annabi yakan fita daga gidansa, huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru, wannan shine ma'anar ar-rabb, wanda ya halicci bayi kuma ya mulki bayi, yake azurta su, yake jujjuya al'amuransu, wannan shine ma'anan ar-rabb. To Allah anan yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah, lalle wadannan da suka ce ubangijinmu shine Allah, ma'ana wanda ya halicce mu kuma ya mulke mu yake jujjuya al'amuranmu shine Allah. Babu wanda yake da hannu cikin halittar mu sai Allah, ba wanda ya mulke mu sai Allah, ba mai azurta mu sai Allah, ba mai saukar mana da cuta sai Allah, in mun cutu ba mai bamu lafiya sai Allah. Nan duka ya kunshi ma'anar rabbunallah, ubangijinmu shine Allah, shike azurta mu, shike talauta mu, shike cutar da mu da rashin lafiya, shike bamu lafiya, shi ya mulke mu, shike zuwa mana da sanyi, shike zuwa mana da zafi, shike zuwa mana da ruwan sama, shike azurta mu da abinci, shike wadatar da mu. Duk wani abu da muke kai kawo cikin sa shike bamu, shike yi mana, shike gudanar mana. To waɗannan da suka ce ubangijinmu shine Allah, me yin waɗannan abubuwa gare mu? Sun mastaqamu, sannan kuma suka tsayu kan wannan addini na Musulunci, bayan sun ce ubangijinmu shine Allah wanda ya halicce mu, ya azurta mu, ya wadata mu, kuma ya sanya mu musulmai, sannan kuma suka tsayu kan addininsa subhanahu wa ta'ala. Wannan za su samu fa'idoji masu tarin yawa, za su fita da fa'idoji masu tarin yawa. Ibn Abbas ya fassara faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala sun mastaqamu, cewar istaqamu ala shahadati an la ilaha illallah, suka tsayu kan kalmar tauhidi, ma'ana wajen kadaita Allah da bauta. Sun ce Allah shine ubangijinmu, sannan kuma suka tsayu wajen kadaita Allah madaukakin sarki da bauta. Sannan ya sace fassara sun mastaqamu da iqamatil fara'id, suka tsayi da farillai, salloli guda biyar dinnan suka kiyaye su akan lokatansu, da wajibansu da rukunansu da sharuɗansu, kuma suke yin su cikin jam. Wannan Ibn Abbas ya fassara sun mastaqamu da wannan fassara, sun mastaqamu ma'ana suka kiyaye salloli guda biyar, da wajibansu da rukunansu, sa'annan kuma a cikin jam. Abul Aliya ya fassara sun mastaqamu ay akhlasu ad-din kulluhu lillah, addinin su duka da suke suna yi wa Allah ne shi kadai, ba wanda ke da rago banda Allah. To waɗannan fassarori duka ba su karo da juna ba, duka ba su karo da juna, saboda tsayuwa kan addini ya kunshi kiyaye salloli akan lokatansu cikin jam, tsayuwa kan addini ya kunshi takaita Allah da bauta, tsayuwa kan addini ya kunshi duk wani abu da zaka yi kai don Allah ba dan wani ba, wanda duka ya kunshi ma'anar tsayuwa kan addini. Saboda haka wanda suka ce ubangijinmu shine Allah, sun mastaqamu, sannan suka tsayu kan addini gabaki dayansa, dungurungum dinsa, wannan za su samu fa'idoji masu yawa, za su fita da fa'idoji masu yawa, su ne wanda za a lissafo mana su a nan. Fa'ida ta farko da za su fita da ita, wanda suka ce ubangijinmu shine Allah kuma suka tsayu kan addini, fa'ida ta farko da zasu fita da ita, Allah ya ambata mana cewa tatanazzalu alaihimul mala'ika. Wannan fa'ida ta farko ce, tatanazzalu alaihimul mala'ika, lokacin da mutuwa ta zo musu suna shirin barin duniya, mala'iku za su yi ta saukowa, wannan mala'ikun su sauko, waɗannan ma su sauko, waɗannan ma su sauko, wanda ya zo mutuwa kuma ya ce Ubangijinsa shi ne Allah, kuma ya riƙe wannan addini kamkam, bai yi wasa da shi ba, bai masa riƙonsa kai na kashi ba, to lokacin da ya zo mutuwa mala'iku za su yi ta saukowa ba iyaka, waɗannan sun sauko, waɗannan sun sauko, waɗannan sun sauko. Me zai sa su sauko lokacin da bawa ya zo mutuwa wanda ya riko da wannan addini? Dalili shi ne za su zo suna kwantar masa da hankali, suna nitsar masa da zuciya, sannan kuma suna masa bishara. Ga wannan fa'ida ce mai girman gaske. Duk wanda ya ce Allah shi ne Ubangijinsa ya riko da wannan addini, lokacin da ya zo mutuwa tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su yi ta sauko musu irin waɗannan mutane. Me za su yi ta saukowa da shi? Abinda za su yi ta saukowa da shi shi ne Allah ta khafu wa la ta hazanu, za su yi ta kwantar musu da hankalinsu, cewa la ta khafu, kar ku ji tsoro dangane da abinda za ku je ku riska a kabari. Kaga wannan ya kunshi kwantar da hankali. Kar ku ji tsoro dangane da kwanciyar kabari. Kaga wannan ya kunshi kwantar da hankali. Kar ku ji tsoro dangane da tsayuwa gaban Ubangiji ranar gobe kiyama. Kar ku ji tsoro dangane da firgitin ranar tashin alkiyama. Kar ku ji tsoro dangane da hisabi da za a yi wa bayi ranar tashin kiyama, abinda za su yi ta gaya musu. Kaga wannan ya nuna mana fa'idar tsayuwa kan addini. Qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sun ce Ubangijinmu shine Allah, suka tsayu kan addini. To lokacin da mutuwa ta zo musu, mala'iku za su yi ta saukowa ba iyaka daga sama. Suna ta saukowa, ba wanda zai gansu sai shi wanda yake shirin barin duniya zai ga waɗannan mala'iku. Kuma duk mala'ikun da za su sauko, abu ɗaya za su yi ta faɗi, la ta khafu, la ta khafu wa la ta hazanu, kar ku ji tsoro dangane da abin da za ku je ku riska cikin kabari. Kar ku ji tsoro dangane da kwanciyar kabari. Kar ku ji tsoro dangane da tambayoyin da za a muku cikin kabari. Kar ku ji tsoro dangane da tsayuwa ranar gobe kiyama gaban Ubangiji. Kar ku ji tsoro dangane da firgitin tashin kiyama, shine ma'anar Allah ta khafu. Sannan sai su ta ce musu wala ta hazanu, kar ku yi bakin ciki dangane da duniya da za ku tafi kuma ta kasashiya ce. Wancan abin da za ku je ku riska shine cike da alkhairi da ni'ima, dan in kun je ma za ku fahimci cewa wahala kuka yi ta yi a rayuwar ku ta duniya. Saboda haka kar ku yi bakin ciki dan za ku bar duniya, na farko kenan. Na biyu, kar ku yi bakin cikin cewar za ku tafi ku bar ƴaƴanku za su tozarta, a'a, Allah zai jibinci al'amarinsu. Kar ku yi bakin cikin za ku tafi ku bar iyalanku su shiga wani yanayi na halin kaito, Allah na tare da su. Kar ku yi bakin ciki kuna ga kun tara daula da dukiya za ku tafi ku bar wanda za ku je ku riska ya ninka wanda kuka tafi ku bar. Saboda haka la ta hazanu, kar ku yi bakin ciki saboda za ku bar duniya, za ku bar ƴaƴa, za ku bar mata, za ku bar kadaruri, za ku bar gidaje, za ku bar dukiya, za ku bar kasuwa. Kar ku yi bakin ciki wanda za ku je ku riska ya ninka wanda kuka bari ninkin ba ninkin. Sannan iyalanku kuma da kuke tsoron me zai je ya zo a kansu, za su tozarta, za su wulakanta, ku kwantar da hankalinku, Allah zai kare muku a gurin. Ga wannan duka ya kunshi me? Nitsar musu da zukatunsu, da kwantar musu da hankulansu. Kar ku yi bakin ciki dangane da abin da za ku je ku riska, kar ku ji tsoro dangane da abin da za ku je ku riska, kar kuma ku yi bakin ciki dangane da abin da za ku bari. Shi ne Allah ta khafu wa la ta hazanu. Waɗannan lafuzza guda biyu, la ta khafu wa la ta hazanu, sun kunshi kwantar musu da hankulansu, sun kunshi nitsar musu da zukatunsu. To sai kuma su yi ta musu bishara, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, muna muku bishara da aljannar da aka muku alkawari. Bayan sun kwantar musu da hankulansu, kuma sai su musu bishara cewa abshiru, muna muku bishara bil jannati allati kuntum tu'adun, da aljannar da aka yi muku alkawarinta. Abinda ake nufi da bishara shine ka ba mutum labari bisa ga abin da in kunnensa ya ji zai burge shi, bisa ga abin da in kunnensa ya ji zai ji daɗi a zuciyarsa. Wannan shine abin da ake nufi da bushara. To abin da mala'ikun nan za su yi ta yi wa muminan nan kenan, za su yi ta gaya musu abin da in sun ji za su ji daɗi, in sun ji za su yi farin ciki, shine wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, albishirinku da aljanna wacce aka yi muku alkawari. Mun san kowa yana son aljanna, har kafiri in ka tambaye shi zaka ga yana son aljanna. To ina ya ga mumini? Yanzu ka zo mutuwa a ce maka kai dan aljanna ne? Ai ka ga baka da matsala, baka da damuwa, baka da damuwa a rayuwarka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, suna musu bishara da tafiyar bakin ciki da zuwan farin ciki, suna musu bishara da tafiyar wahala. Rayuwar duniya take take da wahala, saboda rayuwar duniya akwai samu, akwai rashi, akwai farin ciki, akwai bakin ciki, akwai walwala, akwai kunci. Amma can babu kunci, babu bakin ciki, babu rashi. Kaga kenan suna kwantar musu da hankulansu, kuma suna musu bishara, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sai su ce musu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, idan kuna ga ƴaƴanku ba su girma ba, ba su tsayu da kafafunsu ba, hannayensu ba su fara tuɗa bayansu ba, in kun tafi za su tozarta, to mala'ikun sai su tabbatar muku cewar nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, mu ne waliyanku a rayuwar duniya, za mu agaza wa ƴaƴanku, za mu agaza wa matanku, matanku ba za su taɓe ba, matanku da ƴaƴanku ba za su tozarta ba, ba wanda zai ji kansu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, wannan bishara ce mala'ikun nan suke yi wa mu'minan nan. Ma'ana in kana ga za ka tafi iyalanka su tozarta, to kwantar da hankalinka, mu ne waliyansu, mu ne majibinta al'amuransu, za mu agaza musu, za mu taimaka musu, ba wanda zai ga bayansu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, a duniyan nan iyalanku nan za mu maye muku gurbinsu. Wannan ya kunshi ma'anar ihfadillaha yahfadka, in ka kiyaye Allah, Allah sai ya kiyaye ka, ya kiyaye ka cikin matanka, ya kiyaye ka cikin ƴaƴanka, ya kiyaye ka cikin dukiyarka. Bayan tafiyanka, iyalanka ba za su tozarta ba, matanka ba za su tozarta ba, dukiyarka ba za ta lalace ba. Wani yana mutuwa, duk abin da ya tara sai ka ga ya lalace, shine ma za ka ji wasu suna cewa wai gado yayi ne. Za ka ga mutum hamshakin mai kuɗi ne, amma yana tafiya ka ba da shekara guda, haka nemi dukiyar tasa sai ka rasa, ina tafi sai ka rasa. To malamai suna cewa wallahi duk wanda yayi riko da addini, to ba yadda za a yi Allah ya lalata dukiyarsa a bayansa. Allah zai kiyaye masa dukiyarsa, iyalansa su ci gaba da amfana da ita, tamkar yana rayu, babu kuma wanda zai gansu a rana. To shine abin da mala'ikun nan suke tabbatar wa mu'minan nan cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, mu ne waliyanku a rayuwar duniya. Wa fil akhira, a lahira ma mu ne waliyanku, muna tare da ku, ba za ku taɓe ba, ba za ku tozarta ba, za ku lakanta ba. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, a lokacin da mumini ya zo rasuwa ya ce, suka ce walakum fiha ma tashtahi anfusukum, wannan duka yana cikin bisharori fa da suke yi wa muminan nan da suka zo mutuwa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, a cikin aljanna kuna da duk abin da ranku ke so. Tunda sun ce musu ku ƴan aljanna ne, sun musu bishara da aljanna, sai su ce walakum fiha ma tashtahi anfusukum, duk abin da ranku ke sha'awa, ke kwaɗayi, za ku same shi. Da zarar mutum ya yi sha'awa kaza, kawai sai ya gan shi a gabansa. Yanzu kana zaune, kawai sai ka yi sha'awar kaza, ala guguro, sai ka ga kaza a gabanka. To haka ɗan aljanna yake, da kai sha'awa abu kawai sai ka ganshi a gaban ka, ba sai ka sha wahala zuwa ka nemo ba. Yanzu mutum ko da yana da abun hannunsa ne sha'awa abu, ai sai ya danyi kai kawo kafin ya samu abu, amma dan aljanna yana sha'awa abu kawai zai ganshi a gaban sa. Shine wala kun fiya ma tashtahi anfusu, cikin aljanna kuna da abun da rayukan ku ke sha'awa, kana sha'awa abu zaka ganshi a gaban ka. Wala kun fiha ma tad'un, sannan duk abin da kuka nema za ku same shi cikin ta, cikin aljanna zai zo gashi nan a gaban ku. Yanan duk abin da kai sha'awa da abin da ka nema ka take za ka ganshi a gaban ka. A ƙarshe Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim, wannan kyauta ce, ni'ima ce, karamci ne, min ghafurir rahim, daga al-ghafur, mai yawan gafara zunubi. Kenan ku muminai ai ba za ku ce bakwa zunubi ba ko, kuna aikata zunubi, to amma saboda ya goge muku zunuban sai kuka samu wannan karama. Shine ma'anar nuzulan min ghafurir rahim, karamci ne da karama daga gurin mai yawan gafara zunubai. Duk zunuban da kuka aikata ya kauda kai, ya kauda kai kuma ya karrama ku wannan karramawa, sannan rahim ya tausaya mu, ya yi afuwa bisa ga zunubanku, ya karrama ku, ya tausaya muku, ya karrama ku. Shi ne ma'anar nuzulan min ghafurir rahim. Wannan ayoyi guda uku da muka karanta ƴan uwa, za mu ɗauki darussa manya-manya guda uku ƙarƙashin ayoyin. Darasi na farko da za mu fita da shi ƙarƙashin ayoyin, za mu fahimci muhimmancin riƙo da addini. Duk wanda ya riƙo da addini to zai yi daddaɗar rayuwa a duniyan nan, ba shi da matsala, kuma makiyinsa ba zai ga bayansa ba, abokin gabansa ba yadda ya iya da shi. Kaga wannan ya nuna mana muhimmancin riƙo da addini. Sannan abu na biyu daga cikin muhimmancin riƙo da addini, a lokacin da bawa ya zo barin duniya, mun san mutum a duniya ba abin da ya fi kyama kamar mutuwa ko, haka ne ko akwai abin da mutum ya fi kyama sama da mutuwa? Ba na tsammani akwai ko akwai? To annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi wanda Imamu Ahmad ya fidda hadisin cikin musnad ɗinsa, Ibnu Kathir ya ce hadisin ingantacce ne, wato hadisi ne mai inganci. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbansa, man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi kariha Allahu liqa'ahu. Haka annabi ya ga sahabbansa. Yace duk wanda ya so haduwa da Allah to Allah ma zai so haduwa da shi, duk wanda yake haduwa da Allah Allah ma zai yi haduwa da shi. Sai sahabbansa suka ce ya manzon Allah, ai dukan mu muna kyaman mutuwa, tunda haduwa da Allah ai sai ka mutu ka haɗu da Allah. Yace ya Rasulullah, dukan muna kyaman mutuwa, kuma ka ce duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi, kenan mu da muke kyaman mutuwa ba ma son haduwa da Allah, Allah ba zai so haduwa da mu ba kenan. Annabi ya ce ba yadda kuka fahimci abu ne nake nufi ba. Ya ce ba wai magana ba ne kan kin mutuwa ko son mutuwa, a'a ba a kan wannan ake magana ba. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbas halitta ce ta Ubangiji sanya wa ɗan adam kyamar mutuwa, tunda ya zo cikin hadisul Qudus Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba abin da Allah ya ƙi irin ɗaukar ran mumini. Allah subhanahu wa ta'ala baya so ya ɓata wa mumini, shi ko mumini baya son mutuwa, Allah ko baya son abin da zai ɓata masa, shi yasa Allah ba abin da ya ƙi kamar ɗaukar ran mumini. Mun gane bayani,
mumini yana kin mutuwa, Allah kuma baya soya, muna nawa mumini.
To shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba yadda kuka dauka ba haka abun yake. Yace abin da nake nufi, inda Annabi zai fassara musu ma'anar wanda yaso haduwa da Allah, Allah zai so haduwa da shi. Wanda yake haduwa da Allah, Allah zai yake haduwa da shi. Annabi sai fassara musu cewa mumini idan mutuwa ta zo masa sai mai bushara ya zo cikin mala'iku daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zo yana masa bushara dangane da makomarsa. Wannan shine ma'anar innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna. Sai mai bushara ya zo masa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala, yana masa bushara dangane da makomarsa. To a wannan lokaci mumini ba abin da zai ji yana sha'awa yana so kamar wannan makoma tasa. Kenan yanzu mutuwar da yake shirin yi, barin duniyar nan ba za ta daga masa hankali. Saboda me? An masa bushara. Sai ta shauki yana ta Allah Allah. Shi yasa idan an dauki ran mumini, abin da zai ta fadi ku yi maza mana ku kai ni. Ku yi maza ku da Allah ku dauke ni ku kai ni ta roƙon mutane ai maza a kai shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asri'u bil janaza, ku gaggauta yin jana'iza. Fa in taku khairan, in alkhairi ne tattare da wannan janazar da za a gaggauta yi, to alkhairin kuke gabatar da shi zuwa gare shi. In kuma sharri ne kuna barin sharri ne ku a bayanku, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da aka zo aka masa wannan bushara, zai ji ba abin da yake so kamar ya riski wannan ni'imar da ake masa bushara a kanta. To sai zamanto mutuwa ba za ta daga masa hannu. Da kafin mutuwar ta zo za ka ga mutum yana kinta, yana gudunta, yana tsoronta, duk kuma inda zai samu zai afka cikin halaka sai inda karfinsa ya kare. To amma lokacin da mutuwar ta zo masa, mala'iku suka yi ta saukowa suna masa bushara, sai ka ganshi cikin walwala da murna da nishadi da annashuwa da haba-haba da Allah Allah. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi. To anan shaukin da zai shi ma sai Allah ya so haduwa da shi. Mun gane bayani sabanin shi kuma kafiri da fajiri da fasik. So kuma idan suka zo mutuwa, mala'iku da za su zo da bushara na sharri za su yi ta sauko musu suna musu bushara na sharri. To anan zai firgita ba, yana gudun mutuwar yana wayo Allah wayo na shiga uku na lalace. Kaga wannan zai kyamata haduwa da Allah, shi ma sai Allah ya kyamata haduwa da shi. Shi yasa idan ya mutu zai ta cewa dan Allah ku yi hakuri kar ku kai ni, in an dauke shi zai ta kururuwa ina za ku kai ni yau na shiga uku na lalace. Wannan shine ma'anan fadin Annabi man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wanda ya so haduwa da Allah, Allah sai ya so haduwa da shi. Wa man kariha liqa'allahi kariha Allahu liqa'ahu, wanda kuma ya kyamaci haduwa da Allah sai Allah ma ya kyamaci haduwa da shi. To abu na biyu da zamu fahimta daga wannan ayoyi da muka karanta, mumini a lokacin da yazo mutuwa yazo komawa ga Allah yana cikin annashuwa da farin ciki. Saboda me? Saboda kwantar masa da hankali da mala'iku za su yi ta yi, da nitsar masa da zuciya da mala'iku za su yi ta yi, ta hanyar cewa la takhafu wa la tahzanu, kar ku ji tsoro ku muminai dangane da abin da za ku je ku riska na kwanciyar kabari, dangane da abin da za ku je ku riska ranar gobe kiyama kar ku ji tsoro. Wa la tahzanu, kar ku yi bakin ciki dangane da abin da za ku tafi ku bari a duniya na dukiya, dangane da abin da za ku tafi ku bari na mulki, dangane da abin da za ku tafi ku bari na matsayi, dangane da abin da za ku tafi ku bari na ƴaƴa, dangane da abin da za ku tafi ku bari na iyalai, dangane da abin da za ku tafi ku bari na kadarori, kar ku yi bakin ciki kuna da ninkin baninkin abin da za ku tafi ku bari. A ƙarshe kuma wa abushiru, sai muna muku bushara da aljannar da aka muku alƙawari. Mun ga na kunza guda hudu. Na farko za su kwantar musu da hankalinsu dangane da abin da za su je su riska ba firgici ciki. Na biyu za su nitsar musu da zukatunsu dangane da abin da za su tafi su bari ba asara su kai ba, sannan iyalansu ba za su tozarta ba. Sa'annan kuma na uku za su musu albishir da aljanna, sannan na hudu za su siffanta musu yanayinsu a cikin aljanna shine walakum fiha ma tashtahi anfusukum, duk abinda rayukanku suka yi sha'awa gashi nan zai zo gabanku, walakum fiha ma tad'u abinda kuka nema gashi nan zai zo gabanku. Wannan din nuzulan min ghafurir rahim, karamci ne da karama da ni'ima daga gurin mai gafara kuma mai rahama wa bani. To a dunkule dai, idan mun fahimci waɗannan ayoyi suna fito mana da muhimmancin riko da addini. Duk wanda ya riko da addini zai samu waɗannan fa'idoji, zai fita da wannan natija. Kuma haka ne ƴan uwa, bisharar nan da mala'iku za su yi wa mumini a lokacin da ya zo mutuwa, to ta ɗaya hannun kuma wanda ba mumini ba shi kuma bisharar sharri za a masa, kamar yadda muka yi bayani a baya. Ine zai fassara mana, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duk mumini in ya zo mutuwa, abinda ake gaya wa ransa kenan, za a ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ke nitsattsiyar rai, ran bawa mumini ke, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fita ki koma gurin ubangijinki wacce aka yarda da ita yardajiya, ita kanta yardajiya ce kuma ubangiji ya yarda da ita, radiyatan wacce take yardajiya, mardiya wacce aka yarda da ita. To akwai hadisi na Imam Tirmidhi da zamu karkare bayani a kansa, wanda annabi ya bada labari cewar lokacin da mumini ya zo rasuwa, mala'iku za su sauko, ga su nan iya ganinsa baya ganin adadin su, kawai ga su nan kata-kata kamar ruwa a gabansa. Sannan mala'ikan ɗaukar rai zai taho da rundunarsa ta mala'iku da likafani na aljanna da turaren aljanna, za a zo ɗaukar ransa. Idan ya zo jikin ran mumini zai ce, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya, ya ke nitsattsiyar zuciya kuma wacce aka yarda da ita, yardajiya wacce aka yarda da ita, fita ki koma gurin ubangijinki wacce yardajiya kuma wacce aka yarda da ita. Sai ranta fita cikin ruwan sanyi kamar an cire kaya, mutum ne ya yi sarce a cire, kamar haka za ka ji wani daɗi a lokacin da aka cire maka sarce, to haka ran za ta fita. Sai wannan mala'ika na ɗaukar rai ya sa a likafanin aljanna da mala'iku suka zo da ita, sai a tashi da ita sama. Idan aka je sama ta farko, mala'ikun da suke gadin sama ta farko tunda a rufe take, za su ce, kai wannan wace irin rai ce mai kamshi haka, saboda ana zuwa za su fara jin kamshinta. To wannan mala'iku da suka riko wannan rai cikin likafanin aljanna, sai su kira shi da sunansa mafi kyau da ake gaya masa a duniya, ai wannan wane ne, ɗan wane, jikan wane, bawan Allah na ƙwarai, mutumin kirki mai riko da addini, shine yau aka ɗauki rayuwarsa. Take sai su bude masa kofa, sai a wuce, suna jinjina masa, suna masa kirari, suna sa masa albarka. To hakan an je sama ta biyu, ta uku, har a je sama ta bakwai, sabanin fasiki. Shi kuma a lokacin da ya zo mutuwa, shi ma mala'iku za su sauko, iya ganinsa ga su nan ba iyaka yana ganin su. Mala'ikan ɗaukar rai shi ma zai zo tare da rundunarsa ta mala'iku, za su taho da likafan muta wajen ɗaukar ran wannan bawa. Idan aka zo tsawa zai yi wara, sai ta tsintsinke a cikin jikin ma'abocinta, idan ya tashi da ƙarfi zai ta cisga, shi yasa sai ka ga an wahala kafin a mutu, an jikkata, saboda ba lokaci ɗaya ba ne, shi wannan lokaci ɗaya ne za a zare ran shi, kuma wannan za a fisgi wannan, ta tsinke a sake fisgan wannan, yana wahala, yana shan azaba, wani ba lallai kaga yanayin da yake ciki ba, Allah shi ya san yanayin da yake ci, shi kuma da yake kwance, shi ya san azabar da yake fuskanta na fitan wannan ran nasa. To haka za a yi ta tsintsinka, a yi ta fiffincikewa, saboda yanda ta yi kata-kata a cikin jikinsa, sannan a sa a cikin wannan likafani na wuta, sai a tashi da ita. Allah ya tsiratar da mu. Idan aka je da ita sama ta farko, ana zuwa wari zai ishe su. Su mala'ikun da suke gadin sama ta farko su ce, wai, wannan ran waye haka mai bala'in wari ya cika guri. Su mala'ikun da suke ɗauke da ran wannan bawa fasiki sai su ambace shi da mafi munin suna da ake gaya masa a duniya. Shi ya sa mutum kar ya yadda a masa laƙabi mummuna. Za su ambace shi da mummunan laƙabi da ake gaya masa a duniya. Su ce shi ne yau kwana ya ƙare. Sai mala'ikun nan su ce, to, mu dai wannan ba umurce mu buɗe masa ba, ba za mu buɗe masa. A koma can. Ya je can a ƙarita sai su ki buɗe ƙofar. Ƙofar sama ba za a buɗe masa. Haka Allah bayyana cikin Al-Qur'ani, cikin suratu A'raf. La tufattahu lahum abwabus sama'. Ba za a taɓa buɗe musu ƙofar sama ba, sai a dawo da ran nasa can ƙasa ta bakwai. Can ƙasa za a je da ita. Sabanin ta mumini, sama ta bakwai za a hau da ita. Innal abrara lafi illiyin, shi ne ma'anar illiyin, suna can, rayukansu na can sama ta bakwai. Su kuma fujjara lafi sijjin, can ƙasa ta bakwai. Allah ya tsiratar da mu. Ina ga saboda ƙurewar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah babu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoyi biyu ko? Ayoyi biyu.